بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzun da nake magana yammacin asabar ne 5 ga watan jumadal ula jumadal ula ne ko jumadal akhir mana eh jumadal akhirat na'am 5 ga watan jumadal akhira hijra annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 5 ga watan afrilu shekara ta 2014 wannan shine cassette na 8 daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun fiqh sirra wallafan babban malami doctor ainihin wato Zaid ibn Abdul Karim Zaid wanda professor ne a ainihin wato makaranta ta Al Ma'had Al Ali lil Qada din Riyad ta kasar Saudi Arabia wannan karatun babban malamin mu Sheikh Muhammad Al Awwal Adam Al Albani Allah ya gafarta mishi da rahama shine ya kasance yana karantar da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara ya anshi shahadarsa da shi da Abdullahi dan sa da matar shi Umma Abdul Bar waɗannan karatuka gabaki ɗayan su muryoyi da hotuna mallaka ne na makarantar Darul Harith Salafiya wanda ke nan Zaria a Najeriya karkashin haka ba a yarje wa wani mutum ɗaya ko wata kungiya ko wani ainihin wato tawaga ta jama'a ba su kofa ko su juya ko su nakalci waɗannan karatuttuka zuwa wata hanya ta gargajiya ko ta lantarki ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba idan jama'a masu saurare ba su manta ba jama'a da suke bin wannan karatun za su iya tuna cewa a karatun da muka yi a baya muna ta magana ne akan ainihin fiqhu sirra a cikin fathu makka mun fara jin bayanai akan abubuwan da suka faru tun daga dalilan da suka jawo fathu makka da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiri da fitansa daga madina da yadda ya raba ainihin rundunonin sojoji da irin yadda aka kasance akan hanya har muka zo inda suka shiga ainihin garin makka da irin dauki ba dadin da aka yi da kuma abubuwan da suka faru a ainihin wato wannan wuri da suka yi sansani kafin mu je gaba akwai wato wani istidraki da muke so mu yi a baya dangane da wata mas'ala da muka karanta akan wannan aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya aya daga cikin suratul maryam wanda muka karanta cewa sahabi Abdullahi dan Rawaha ya karanta ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin aika su zuwa yakin mauta yayi kuka a inda muka yi kokarin bayyana ma'anar ayan da maganganun da malaman tafsiri tun daga kan sahabbai da waɗanda suka bi ba su kyautawa suka yi akan ayar to amma akwai dan uwa malam Mas'ud wanda bayan an tashi ya mun tambaye akan cewa na gama duk maganganun ba tare da na faɗa asalin menene tarjihi game da mas'alar ba tarjihi game da mas'alar kamar yadda malaman sunna suka rajaha shine cewa abinda aya take nufi shine sanya sirati da za a yi akan jahannama da wucewar da mutane za su yi akwai hadisi da suka zo akan haka a cikin Bukhari da Muslim da makamantansu wanda gashi akwai wani malami babban malami Dr. Nasir Ibn Muhammad Ibn Salih As-Sani' yayi bayani dalla-dalla game da mas'alan a littafin shi mai suna At-Tarjihu bis-Sunnah inda al-Mufassirina jam'an wa dirasatan gashi a cikin juz'i na biyu at-tarjihu bis-sunnati indal mufassirin jam'an wa dirasa malami ne wanda yake professor ne na ulumul qur'an da ainihin tafsiri a jami'ar qasim wanda ke ainihin wato kulliyatul ulum wal adab birras a wannan littafi nashi a shafi na 125 cikin juz'i na biyu har zuwa shafi na ainihin wato wajejen shafi 7 kuma kamar ta haka yayi magana akan wannan mas'ala gashi a cikin wannan littafi wallahu ta'ala a'lam bis-sawab Allah ya saka ma dan uwa malam Mas'ud da yayi wannan tambayi insha Allah idan mu koma cikin littafin fiqhu sirra na ainihin Professor Zaid Abdul Karim Zaid zamu tashi shafi na 593 ko inna mala yace summa tafa bil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bil baiti ala rahilati an ga wajen ko na'am yace summa tafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bil baiti ala rahila sannan bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ji cewa ya je Ka'aba bayan shigan shi Makka ya dinga ture gumaka da wata sanda dake hannun shi yana cewa ja al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa qul ja al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa yana fada yana cewa ja al-haq wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id yana ta fadan waɗannan ainihin ayoyi da ya gama tunkule waɗannan gumaka sai ya fara dawafi ga dakin Allah yayi dawafin akan abun hawan shi akan dabbarsa thumma da'a Uthman ibn Talha radiyallahu anhu sannan ya kira wani sahabi mai suna Uthman ibn Talha Allah ya kara masa yadda fa akhadha minhu miftah al-Ka'aba ya anshi mu kullun Ka'aba a hannunsa wannan sahabi Uthman ibn Talha sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana daga cikin mutanen da dangin gidansu sune ke rike da mu kullun Ka'aba mana a Makka a jahiliya babu wani shugaba guda da za a ce wato abin nan ne shi executive ne shine mai rike da gaba daya kujerar mulkin Makka babu wannan shugaba amma kowane kabila da kowane ainihin dangi suna da jagoran su wannan jagoran su shi yake wakiltar su a cikin wato mutanen da suke jagorori kwatankwacin da kasan ana mulki irin na parliamentary kowane jama'a ko gari ko tawaggan mutane ko kungiya ko jami'a za su tura wakilin su wannan wakilai a tsakankanin su za su rarraba ayyukan da za su dinga yi na jagorancin mutane to haka suke da haka banu Abbas banu Hashim suke da aikin kula da alhazai ba su masauki da ba su ruwa ranar tarwiya misali banu Abdiddar suke kula da abin nan rigar Ka'aba wannan kyalle da ake sanyawa Ka'aba suke sune custodian nashi su kuma waɗannan suke rike da mukullin Ka'aba akwai kuma waɗanda suke su kuma suke kula da wasu abubuwa daban-daban ina fata mun fahimci wannan to da haka kowanne shugaban waɗannan kabila idan an zo darin Nadwa wanda shine kaman majalisa din ta ainihin Makka shi yake magana a madadin mutanen su to wannan sahabi Usman ibn Talha yana daga cikin wanda suka musulunta lokacin da ake hudna lokacin da ake wannan ceasefire din wato yarjejeniya ta tsagaita wuta tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen Makka na Hudaybiya kenan musan bayan ayin wannan yarjejeniya su da kansu suka je suka ce a cire clause din da ke cewa duk wanda ya zo Madina ba da izinin waliyan shi ba a dawo da shi saboda sun ga haka din ya dawo da implication negatively wato abun ya bayar musu da matsala gare su saboda waɗannan su Abu Jandal da su Abu Basir sai suka kafa wani dan gari haka tsakanin Makka da Madina suka dinga kashe kafirai suna kwace duke su da kansu mutanen Makka suka dawo suka ce to duk wanda ya zo yanzu a kyale shi kawai to lokacin a daidai wannan lokacin ne shi wannan Usman da Abu Talha ya fito suka ga mushi da Amr dan As wanda shi kuma Amr dan As tuntuni dama ya gudu daga Makka ya ce ba zai iya ci gaba da ganin wannan wulakancin ba musulunci ya shiga zuciyar shi amma ya kasa fitowa ya musulunta a lokacin saboda mukabara da ragowar bakin kafirci da ke zuciyarsa daga sai ya tafi gun Najashi Najashi shi ya mishi wa'azi daga gun Najashi ya ji cewa ya kamata ya musulunta daga sai ya kamo hanyar Madina haka Khalid ibn al-Walid shi ma ya je ya zauna shi kadai ya ba kan shawara cewa lokaci ya yi da je musulunta to su ukun nan sai kawai suka hada a wani zango a hanyar Madina suka je suka musulunta daga lokacin ya musulunta wannan mutumin baya ga cewa kuma an kashe mafi yawan ƴan uwan shi da iyayen shi a tsakanin yakin Badar da Uhud an kashe baban shi an kashe kanin baban sa an kashe kannin shi kusan duk mutanen shi an kashe su a kafirai tsakanin wannan yakoki guda biyu Badar da Uhud amma yau zai musulunta ya kyautata musuluncin shi kuma ya biyo Annabi sallallahu alaihi wasallama fatuhu Makka kuma ya gama fatuhu Makka ya koma Madina ya ci gaba da rayuwa ya rasu shi hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shekara ainihin wato 42 ina fata mun gane wannan to wannan sahabin dama san da ake jahiliya lokacin da mutanen Makka suke wannan zaluncin da suke wa musulmai shekaru 10 nan na zaman Makka wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mishi ya taba bude Ka'aba manzo Allah yazo zai shiga ya ayyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi muna nan magangan manzo Allah bai ci mishi kuma bai sai yake ci mishi kai hakuri wata rana za ka ga mu kullanna a hannu haka annabi ya ci mishi ruhi ce kai hakuri wata rana za ka ga mu kullan Ka'aba na a hannu sai ku gashi ya tabbata ranan manzo Allah ya ci mishi ba ni mu kullan Ka'aba sai ya dauka ya bashi a tunanin shi ma bai dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo mishi da mu kullan ba madaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutune mai cika alƙawari zamu ji a gaba ya dawo mishi da mukullan shi ya bar musu wannan aikin gidan sa da suka gada bai kwace bai bar ruwa shi ba ina fata mun fahimci wannan wato su a larabawa mutane ne masu alƙawari duk da wautar su a jahiliya to ya daga cikin abin da suke jin kunya a kama su da ƙarya ko cin amana ko yaudara ba sa yadda a kama su da wannan dan haka koyaye ne za su iya tafiya any length dan su cika waɗannan alƙawura ko zimma ko ainihin wato yarjejeniya da aka yi da su to balantana kuma sun shiga musulunci ina fata mun gane wannan dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya anshi mu kullan fata Ka'aba fa amara biha fa futihat yasa aka bude Ka'aba fa dakhalaha ya shiga Ka'aba din fara'a fiha as-suwara yaga ko ina an zazzana hotuna wara'a fiha surata ibrahima wa isma'ila alaihim assalam yaga an zana hoton annabawan Allah ibrahim da isma'ila kakannin shi kenan Allah ya kara musu aminci yastaqsimani bil azlam a cikin hoton zanan hoton yana portraying yana nuna su cewa ga su suna rantsuwa da gumaka shi kenan da yaga haka faqala qatalahumullah ce Allah ya tsine mu wanda suka yi wannan zane wallahi in istaqsama biha qattu yace na rantsa da Allah ba su taba yin rantsuwa da gumaka ba tsawon rayuwarsu wannan in anan haka za a fasara ta da ma'anan ma annafiya wanda take ta korewa larabawa suna zuwa da ita da haka kamar yadda mai waka yake cewa saqilat ka ummuka in qatalta la muslima halat alayka uqubatul muta'ammid saqilat ka ummuka in qatalta ai ma qatalta illa muslima in qatalta la muslima shine ma'anan in hadhani la sahirani ai ma hadhani illa sahirani bisa wanda suke ganin cewa in anan da ma'ana ne na ma annafiya daka ana haka zaka fasara in istaqsama biha qattu ai mastaqsama biha qattu kana yi duba karin bayani a littafin aljumal fil nahwi na ainihin babban malami Khalil ibn Ahmad al-Farahidi yayi bayani dalla dalla game da ainihin wannan gashi nan kuma a hadisin ma da muka karanta a baya game da wannan ainihin wato fatu makka lokacin da Muawiya ibn Abu Sufyan ya je Madina dan neman a sake tabbatar da wannan sulhu sai muka ji labarin cewa ya ji gunwa ne da karshe ya ji gun Sayyidina Ali ya mushi dabara yana nuna mishi mai laya kiyaye mai zamani da ya koma makka aka yi ta mai dariya to a wurin sai suna ce mishi in zadar rajulu ala alla ibadika in bi ma'ana ma zadar rajulu ala alla ibadika shine ma'anan in anan tana zuwa sosai haka a cikin larabci in mukhaffafa bi ma'ana ma annafiya ina fata mun gane wannan dan haka in istaqsama biha qatu ai ba su taɓa yin rantsuwa da waɗannan gumaka ba iya rayuwarsu wara'atil ka'bati hamamatan min idan sannan ya ga a cikin Ka'aba an ƙera wata ainihin tantabara min idan daga ainihin ƙirare kamar tsinkaye haka ko asabari ko wani abu makamanci haka sticks dai haka an yi saƙa ta ko an yi wato hotonta an yi sassaƙa ta daga irin wannan abubuwan fa kasaraha biyadi sai kakkarya ta da hannun shi wa amara bisuwari fa muhiyat yasa kuma duk waɗannan zane-zanen aka wanke su aka goge su aka wanke su daga cikin Ka'aba thumma salla fil baiti sannan sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba aka ce ya kalli inda kofar ɗakin Ka'aba take thumma waqafa ala quraishin wa qad mala'atil masjida sannan ya tsaya a gaban quraishawa bayan sun cika masallaci a riwaya take cikakkiya kamar yadda za ka ga Ibn Kathir ya kawo ta a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya sannan al-Imam ainihin Ibn al-Qayyim shi ma ya kawo wannan riwaya a cikin littafin Zadul Ma'ad yace lokacin da Annabi zai shiga Ka'aba sai ya ce ma ainihin wato Bilal je ka zagaya din da kaga wani ba ansari ka kira mun shi aka tattaro mishi ansarawa da yawa sai ya ce ku bi cikin garin Makka gashi nan za ku ga mutanen Makka wai da sun fito da dattin gidansu sun ajiye tarkace haka da irin kayan bola da bayin su cewa in an zo a fara gamawa da nan kafin a kawo kansu yace ku bi cikin garin Makka ku yi shela ku ce nace duk mutanen Makka sun fito su same na masallaci da aka kafin ya ga masallaci sun cika masallacin maƙil suna zaune da ya fito sai ya tsaya ala atabatul ka'aba ya tsaya akan kofar ka'aba din ya musu huduba ya kalle su ya gama musu jawabi fa khataba fihim ila an qala ya musu huduba ya musu wa'azi ya tuna musu lahira ya ja kunnan su sai yace ya ma'ashar quraish inna allah kad azhaba ankum nakhwatal jahiliya wa ta'azzumha ta'azzumha bil aba ya ku quraishawa ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya tafiyar ma'ana ya kautar muku da nakhwatal jahiliya girman kai irin na maguzanci wa ta'azzumha da jiji da kai irin na maguzanci bil aba'i wanda ake yin shi da umanni cewa mu ne banu abdiddar mu ne ainihin wato banu makhzuma mu ne ainihin banu abdumanaf mu ne banu umayya ku ba ku isa ba ku suwaye ne ku su adiyu wannan wato jiji da kai din da kuke na jahiliya da wannan ta'azzum din da kuke yi da girman kai to Allah ya dauke shi daga yau annasu min adam wa adamu min turab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutane gaba ɗayan su daga annabi adam suke kuma adamu shi kuma daga ƙasa yake thumma tala hadhihi alayata sannan ya karanta wannan aya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum inna allaha 'alimun khabir aya a cikin suratul hujurat mai lamba ta 13 yace ku sani da cewa ya ku mutane lalle Allah ya halicce ku daga namiji daya shine annabi adam wa untha da kuma mace kwaya daya ita ce uwar mutane wato hawwa'u waja'alakum shu'uban kuma ya sanya ku ka zama dangi dangi wa qaba'ila da kabila kabila lita'arafu ya muku haka ne dan ku dinga gane junan ku dan a san su waye dangin wani su waye muku santan shi su waye sirkan shi su waye aminan shi su waye kakannin shi inna akramakum inda allahi atqakum amma wanda ya fi ku a wurin Allah shine wanda ya fi kowa takawa ba balarabe ko banu abdiddar ko ba haushe ko ba yarabe ko ba nufe ko mutumin kasar chaira ko ina ba ko mutum wani iri ne abinda zai dauka shi shine gurgurdan takawar shi ga Allah inna allaha alimul khabir lalle Allah masani ne wanda ya san abinda mutane ba su sani ba kuma bai ba mutane labarin abinda ba su taba ji ba to wannan maga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu yayi maganganu da yawa a wajen mu sani cewa wannan nakhwatul jahiliya da yake fada Allah cikin hikimarsa tsarin da yawa da awa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka fitar shine cewa wannan abun nakhwatul jahiliya wa ta'azzumha ta amfani annabi sallallahu alaihi wasallama sosai game da da'awar shi wato akwai abubuwa na jahiliya abubuwa guda biyu muhimmai da suka amfani da awa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda maguzawan ainihin wato larabawa suke na farko shine fasaha iya zance iya zancen da larabawa suke da shi a jahiliya ya amfani annabi sallallahu alaihi wasallama domin wannan yasa suka kasa ainihin wato yadda wato dole suna ji suna gani suka yi acknowledging ma'ana suka tabbatar da cewa lalle qur'anin nan ba maganar mutum bane a suna kafirai ma sun yi appreciating dadin shi the beauty na construction din maganar qur'ani da kuma irin abin da ke cikin shi na eloquence na fasaha da ijaz gajiyar da sun san waka sun san sihiri sun san bokanci sun san maganar masu iya magana da masu fasaha kuma sun ji wannan zancen duk ba irin shi bane lokacin da suke ta taruwa kullun a darin Nadwa lokaci bayan lokaci a shekarun da aka yi a Makka za a zo a taru a kira taro a zo a sake yin meeting akan cewa waya za a yi da Muhammadu ne al'amarin shi fana ta ƙara azama saboda gashi na mutane sai ƙara shiga suke wani ma ya shiga wani ma ya shiga kullun cikin halin da suke kin mutane suka shawara cewa a tura wani da ake gani da hikima shine Suhail dan Amr radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba ya daga cikin mutane masu matsakar fasaha a cikin larabawa cewa ya je muqabalanci annabi sallallahu alaihi wasallam wajen iya magana yace kaga in ka je aka ce kaga in ka je ka kore iya fasaha shi kenan sai dai ai ta mai dariya ba wanda zai ƙara sauraron shi da kanshi da yaje ya saurari abubuwan da suke cikin Qur'ani da ya dawo suka ce ma wara'ak ne kazo da shi yace ma lam takun ta tasibu ce nazo da abin da ba shi kuke tsammani ba wai haka ma haza suka ce me kenan yace to wallahi bari ku ji wannan zancen da naji yace kun san dai na san fasaha na san magana bokaye na san magana mawaka yace wallahi duk ba ita bace ce wallahi wani mazanci ne inna fihi la talawa wa inna alaihi la halawa ya dinga yaban wato qur'ani sai aka ce to kai yanzu ma zitta al'an azabta muhammada baka ƙara koyi ba akan in banda ƙara daga shi da kai fa mar ra'ayu me yake kawai ka daina yaban shi me kake ganin za a yi yace wallahi abin da ke ganin za a yi kai ku rabu da shi kowa ya ci gaba da harkar shi kai ku kyale shi in wannan abin nashi gaskiya ne ya bayyana kuma kamar yadda yake riyawa cewa zai ci Farisa da Rum da Sham ce wallahi in ya ci wannan mulkin duka mulkin mu ne ƴan uwan shi ne mu in kuma ba gaskiya bane to gara wasu na gefe su yi fada da shi mu dai ba za mu iya ba suka ce Allah tsohon banza kawai ya kaje ya sa maka sihiri su Abu Jahl suka kyare shi to yanzu me ya shahid anan shine fasaha da suke takama da ita dai sun ganta a cikin zancen ganin da ba za su iya karyatawa ba to sannan kuma wannan nakwatul jahiliya shine abu na biyu da muka ce ya taimake shi ko shine duk sanda aka ce bari a yi taron dangi a mai wani abu a cikin su wani ya ce wallahi ba isa ba ce saboda ibnu ammi ne ko siriki na ne ko dangi na ne ce wallahi ba isa ba Hamza a garin haka ya musulunta wannan Hamiya ta kwashe shi ya musulunta tun farko kafin asalin imani ya shiga zuciyarsa su Abu Sufyan da kansu wanda su ne a kan gaba a cikin gabar in ya tana cewa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha nono guda na halima shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cousins ne sai taka baya-baya akan wata gaba idan wani ya zo gashi ya musulunta ana so a zalunce shi sai a rataye da rai da shi saboda yan uwan shi saboda su kuma a lokacin kamar yanzu shi Suhail dan Amr din a lokacin da yake ta wannan gaba ƴaƴan shi Abdullahi ibn Suhail ibn Amr da Abu Jandal duka musulmai ne in fact Abdullahi mai daga cikin abin da yayi baban wanda ya slapin din baban baban ya tafi da shi yakin Badar a matsayin soja a cikin kafirai ana zuwa kawai ya sulale ya koma sawun musulmai sai gashi kawai ya fito a cikin sojojin musulmai a sheda man yana da musuluncin shi a zuciya yana ta kiyaye baban ne yana ganin ya za su ya tafi da shi yakin a cikin sojojin kafirai a Badar kawai sai ya zagaye ya koma cikin sawun musulmai aka zo sulhu da biya baban shi shine wakilin arna a sulhu hudaybiya shi kuma yana cikin wanda suka signing a madadin musulmai baban bai sani ba sai da aka zo aka karanta sulhun aka ce wa shahida fi hadha sulhi min qibal almuslimina fulanun wa fulanun wa fulanun ko sai ji an ce wa abdullahi ibn sahil ibn amr sai kawai tsaya yana mamaki dan shi dama ya kai haka to waɗannan yaran kuma duk da hakan aka ce mushi to kai da kake ta wannan gaba ga yayanka nan sai ta dokuwa nufin zan rabu da yaran ne saboda sun shiga wani addini wallahi ba wanda zai rabu da su jibu abdul muttalib ko haka yake fitowa yace manzo Allah amin abu talibin ya fito manzo Allah je ka ga musu gaskiya shi kuma ya zara takobi yace wallahi ba wanda zai hana ka ko mu shiga ba tunda dai akwai masu shiga addinin nan sai an fada kuma har ya mutu bai imani ba me yasa suka yi wannan hamiya suka fita gaba daya su da dangin su koma wani shi'iba suka taru su kadai shekara uku ana hana su duk wata alaka da mutane ta zamantakewa saye da siyarwa auratayya bashi ajiya da duk wani hazaman majalisa aka hana su galibin su ba a lokacin ba musulmai bane amma saboda wannan nakhwatul jahiliya din suka iya taimakon shi a haka to kun ga yadda abun ya taimaka wa da'awa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sannan irin sa Abubakar Siddiq duk abun da ya hana kenan a zalunce su domin Abubakar Siddiq kamar da malaman tarihi suka siffanta shi mutum ne ba mai karfin jiki ba manzo Allah yana cewa Allah ya canza mishi karfin jiki da karfin zuciya ne to kaga da yana da saukin a zalunce shi ko a cuce shi jiba Abu Dharr al-Ghifari san da yazo ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to kuma garin gunka ji na bayyana kazo ya ce wallahi bazan iya haka ba la asru khanna biha bainahum ce wallahi sai naje nayi ihu da la ilaha illallah tsakankanin su yazo Ka'aba ya kwarma ihu ya faɗi la ilaha illallah aka ce wane ne wannan wani mara kunya ne wannan aka rufe shi da jibga dukan shi ake wani ma dukan dan uwan shi yake saboda yawan shi Abbas ya zo a guje tare shi ya ce ku ba ku san wannan dan Banu Gifar bane kuma
kuna wucewa ta cikin garin su kun san kuma cewa ɗan tauri ne ɗan daba ne ɗan garin su ma'ana ana tsoron dangin shi kenan duk wannan shine ma'anan amfanin da nakhwatul jahiliya ta yi ma da awa annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin yanzu an zo san da ba ta da wani amfani da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya soke ta gabaki daya ina fata mun gane wannan thumma qala ya ma'ashar quraish ma tarawna anni fa'ilin bikum sannan yace ya ku quraishawa duk ga sunan a zaune waɗanda duk suka yi ta gaban nan su Suhail dan Amr su ainihin Umayya a Safwan dan ainihin Umayya su ainihin Fadalat ibn Umair al-Laythi su Abu Sufyan su Abdullah ibn al-Za'bari ga sunan su Ikrimah ibn Abi Jahl sun riga sun gudu su lokacin waɗannan jigajigan kafirci a lokacin waɗanda kowa ya san su sun nasaba manzo Allah iyakar gaba da za su iya nasabawa duk ga su a gasone sun yi shiru manzo Allah ya ce me kuke tsammanin zan mu sallallahu alaihi wasallama kowa ya tuna irin abubuwan da ya tuna to yanzu gashi an kama shi a hannu irin ta yara din wa na kama ko me kuke tsammanin yanzu muku qalu khaira ma'ana ma'ana suna khaira anan an mishi nasba ne a bisa kaidar cewa da ibnu malik ya cewa wa hasbu ma yu'rafu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul danif fa zaidun istughni anhu id urif ibnu malik ya cewa ya halasa a larabci ashara abinda aka sani wa hasbu ma yu'rafu jaizun kama taqulu zaidun haka ce maka man indakuma wallahi sake cewa inda na zaidun ba sai kuka ce zaidun ya isa wa fi jawabi kayfa zaidun haka ce kuma kayfa zaidun sai kace kawai janif ai zaidun janifun ya samu sauki fa zaidun istughniya anhu id urif ka wadatu daga maimaita kalmar zaidu a waɗannan misalai tunda an riga an san shi irin shine wancan na alqur'ani da Allah yake cewa qul man anzala kitaba la yaja'a bihi musa hudan nuran wa hudan lin nas ta'annahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum min qabl qulillah yau to qulillah dinna bare ne dai ka suke fasarawa bane su ma san zuciya ne sun sani tunda sun fi mai arabiya suka ce ko sun sani san zuciya ne ba qulillah wai zikiri da Allah Allah kadai ba a man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa kaza 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 ma'ana Allah anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa hudan nuran wa hudan lin nas kaza 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 shine ma'ana aya Allah ne saukar da wannan to amma ba sai an maimaita ba ko sai a fadi kai abun nan wakilin zai amanu amma sai ma za anzala bukun qalu khaira mun gane to shine wannan suka ce qalu khaira suka ce alheri muke sa ran zakai mana ai na rauna annaka fa'ilun bina khaira mu muna ganin cewa kai za kai mana alheri ne amma babu katsace mai ta duka wannan larabcin kawai khaira din ta isa suka ce akhun karimun wabnu akhin karimin ai kai mutumin kirki ne dan uwa ne na kwarai kuma dan uwa na kwarai dan uwa na kwarai kuma dan gidan dan uwa na kwarai sai ce qala fa inni aqulu fikum lakum kama qala yusufu li ikhwati ni ina ce muku ne kaman yanda annabi yusuf ya ce wa ƴan uwansa la tasriba alaikum alyawm babu kyara yau akan ku babu ko bakan magana babu wanda za a gaya ma idhabu fa antum tulqa ku tashi ku tafi dukkaninku kun zama sakakku shine tulqa da haka daga nan kaji in an zo tabaqat raba tabaqat na sahaba ake ce ma akwai tabaka ta tulqa sakakku waɗanda aka saka waɗanda aka kyale shikenan kowa sai al'amari ya ainihin wato kare mushi kowa aka tashi ana murna Safwanu dan Umayya zamu zo muji wannan ɗaya daga cikin kafirai ne lokacin a Makka baban shi shine Umayyatu dan Khalaf babban kafiri daga cikin da aka kashe a ainihin yakin Badar kuma ya sha alwashin ba zai sassauta ba sai ya dau farsa in fact an ce ma yana daga cikin waɗanda suka je suka taya waɗancan Banu Bakr ibn Wa'il yakin da suka je suka kai Khuza'a wanda ya jawo wannan fatuhu Makka din to a lokacin shi har ya guduma matar shi ta dawo da shi ko kuma amin dan uwan shi wato cousin din shi ma wato Umair dan Wahab, wannan da ake cewa shaytanul jahiliya hawarin Islam. Umair ibn Wahab shi je dawo da shi. A cikin riwaya aka ce ya tafi hadda wato abinda manzo Allah ya rufa akan shi na rawani da ya shigo da shi Makka ya bashi a matsayin ya gaga shi da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aman saboda suna tsoron cewa in manzo Allah ya kama su kashe su zai. Abu Sufyan aka ce tunda ya musanta bai ƙara daga ido ya kalli annaba ka ido da ido ba saboda kunya. Saboda kunya abubuwan da suka yi. To wannan mutumin Safwan dan Umayya da aka dawo da shi yazo shi ce da annabi ya ce mishi ka musulunta mana sai ce ka bani wata biyu in shawara. Manzo Allah ya ce je kana baka wata huɗu. Saboda sassauci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sawa tsare-tsaren abin da zai yi a Makka da haka duk waɗannan mutane sai ya bi su a hankali. Waɗanda suka musulunta daga ciki ya karɓa kuma ya musu ainihin muwasa da zamu zo mu ji dan an zo Hunain yanda ya dinga ɗiban dukiya yana ba su. Hadda shi wannan Safwan dan Umayya din yana kafiri ha a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin raƙumi 100 a cikin ganima ta Hunain. Haka yayi ta musu saboda mu'allafatu qulubuhum ne suna da duk ana tattalin zuciya suna da raurawa a imanin ta bai riga ya zauna ba. Ai mun ji a makon da ya wuce irin abin da Abu Sufyan ya faɗa yana cewa lalle yana ce ma Abbas lalle mulkin dan dan uwanka din nan ya girmama shi ya yanzu gani abin yake mulki kuma har ya mutu yana wannan nadama cewa ya laitahu kana fil islami sabbaka me ya hana shi shiga musulunci da wuri fa yazallu amiran kama kana amiran fil jahiliya. Haka yake cewa kullum yace ina ma da na shiga musulunci da wuri saboda har kullum suna tunanin wai waɗannan bayi su Bilal sun wuce su a musulunci. Lokacin da aka ce Bilal shi ya kashe Uthman a yakin Badar bakin cikin da su ƴaƴan shi suka dinga yi shine a ce wai bawan shine ya kashe shi ina ma da a ce wani kinin shi ne ya kashe shi da sauki amma wai bawa na gidansu wanda suke aika su da kasu zaga su zalunta wai shine ga baban yana cewa kama na a matsayin bawa amma bai anshi wannan daga gare shi ba ya kashe shi bakin cikin su kenan. Ya laita hu katalahu niddu haka suka ce ina ma da tsaran shi ne kashe shi duk wannan mene nakhwatul jahiliya. To ya kamata mu ma mu dinga cire ta jama'a a cikin rayuwar mu ko zamu zo magana akan fiqhun zamu je da mallan zai magana akan wannan insha Allah. Ya ce musu idhabu fa antum tulqa thumma jalasa fil masjid فقام اليه علي بن ابي طالب فساله مفتاح الكعبه سي منزا الله صلى الله عليه وسلم يزونا a cikin masallacin Kaaba shikenan yana zaune sai Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya miƙe yace ya rasulullah ka bani mukullin Kaaba din nan ma'ana yana so yanzu mukullin Kaaba su dawo gurin Banu Hashim kenan. Faqala aina Usman ibn Talha sai manzo Allah yace ina Usman dan Talha fadu iyalahu sai aka kira shi yazo faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mishi haka miftahuka ya Usman ga makullinka nan kai Usmanu al-yawmu yawmu birrin wa wafa'i yau ranar sada zumunci ne da cika alƙawari. Malai yace a duba Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim a cikin mujalladi na 3 am juz'i na 3 shafi na 407 zuwa 409 ta haka yake baiwa Ali dan Abu Talib ya maiwar su Usman dan Talha mukullan su saboda cika alƙawari da ainihin wato cika aikin alheri. Walamma fataha Allahu Makkata ala rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala al ansaru fi ma bainahu. To sai mutanen Madina suka ga Makka ta bude Allah ya bude ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka fara magana isu suna cewa atarauna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in fataha Allahu alaihi ardahu wa baladahu yuqimu biha. Jama'a kuna ganin cewa ko anya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya bude mishi wannan gari nasu wannan kasa dama nan ne garin su kuna ganin ba zai ci gaba da zaman shi anan ba kuwa. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u ala safa lokacin da suke wannan magana manzon Allah ya kasance yana addu'a ne akan dutsen Safa rafi'an yadayhi ya daga hannun shi yana addu'a. Falamma faraga min du'aihi qala yayin da ya gama addu'a sai ya ce ma za qultum ya ku mutanen Madina me naji kuna fadi ne. Qalu la shay'a ya rasulullah ah manzo Allah ba koyi muna tiran mu ne kawai. Falam yazal bihim hatta akhbaru manzo Allah bai gushe ba yana tambayar sai da suka gaya mishi abinda suka fada. Fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma'azallahi ina neman tsari da Allah da yin irin wannan butulci. Al mahya mahyaku rayuwata a cikin wurin rayuwarku wal mamatu mamatukum kuma mutuwa ma zan mutu ne a cikin wurin mutuwanku ma'ana a cikin ku zan rayu ya ku mutanen Madina kuma a cikin ku zan mutu kaga sai suka samu wani karin daraja kenan mala yace umdurul qasalani a cikin muwahibul ladunniya a mujalladi na 1 shafi na 584 ina fata mun gane wannan wa bai'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an-nas jami'a manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayin mutane gaba dayan su mubaya ma'ana suka mushi chaffa ar-rijalu wan nisa'u wal kibaru was sigaru gabaki daya da maza da mata da yara da manya wa bada'a bi mubayati ar-rijali ala safa nan ya tsaya akan dutsen safa yana tayin maza mubaya fa akhadha alaihim al-bai'ata ala al-islam ya anshi mubaya'a su akan cewa za su musulunta was-sam'i kuma za su ji wata'a za su biyayya lillahi wa lirasulihi za su biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi mastata'u gurgurdan iyawansu kuma bai'a an-nisa'a min ghairi musafatin sannan yayi mubaya'a ga mata ba tare da yayi shahan da su ba tare da ya gaisa da su haka irin yanda ake gaisawa da maza ba faqad kana la yusafihu an-nisa'a wala yamassu yada mar'atin illa mar'atan ahallaha Allahu lahu ya kasance baya gaisawa da mata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma baya taba hannun wata mace sai matar da Allah ya halasta mishi aw zata mahramin ko kuma muharrama shi ya ko makamantarsa qalat aisha aisha radiyallahu anha tace wallahi na rantsi da Allah ma masat yaduhu yada mar'atin qattu fil mubai'a sam hannun shi bata taba hannun wata mata a wajen mubai'a ba wa bai'ahunna illa biqawlihi dai musu mubai'a ba sai da magana suka musu tsaya a gaban shi a wata riwaya ma aka ce Umar shine ke ainihin tsakanin shi da su suna fadan abin da suke fada na mubai'a Umar yana jiyewa yana isarwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya musu wannan mubai'a mallai yace a duba sahihul bukhari al-matlub ma fatihul bari a mujalladi na 5 shafi na 312 a lamba hadisi na 2700 da 13 an urwa daga ainihin urwatu dan zubair da ya ruwaito daga aisha kenan da kuma muslim a cikin mujalladi na 3 shafi na 1489 a lamba hadisi na 1866 sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yasa ayi shela a makka cewa duk wanda yake da wani gunki a gidan shi to ya tabbata ya karya shi shine mutane suka je suka ta balla gunkuna suna gunguntura su suna kakkarya su da ainihin sanduna da wukaki ko suna daukan suna buga su da kasa walamma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama makkata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya shiga makka da atahu wa dakhala almasjid alharama ya shiga masallaci mai alfarma atahu abubakar radiyallahu anhu bi abihi yaqulu sai ga sayyidina abubakar ya taho da mahaifinsa abu quhafa kenan yana masa jagora wa kad kana kafifan ya kasance makahu ne falamma ra'ahu rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah ya ga sayyidina abubakar ya taho da wannan tsoho yana mishi jagora qala sai manzo Allah yace halla tarakta shekha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baka bar wannan dattijo ba fi baitihi a gidansa hatta akuna ana atifi in yaso ni da kaina na je gare shi na ansi mubai'asa qala abubakar sai abubakar radiyallahu anhu yace ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa ahqqu an yamshi ilayka min an tamshi ilayhi wallahi shi yafi cancanta ya taho gare ka kana manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fiye da kai ka tafi zuwa gare shi thumma masar rasul sallallahu alaihi wa sallama ala sadrihi wada'ahu ila alislam fa aslama sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato taba kirjinsa ya masa addu'a nan take sai wannan dattijo Abu Quhafa ya musulunta wa an zaid ibn aslama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hanna ababakrin bi islami abihi sai dan aslam ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma ainihin mahaifinsa yayi ma sayyidina abubakar tahani'a ya mushi murna akan musuluntan babansa to wancan na farko da yace fa aslama shine mala kace ce afradahu al-hakim fil mustadrak a cikin juz'i na uku hakim ya fitar da shi a cikin shafi na 40 da ainihin 6 zuwa da 7 وقال hakim yace sahihun ala shartin muslimin wa lam yukharrijahu, ya inganta a bisa shartin imam muslim amma bukhari da muslim basu tada shi ba. Wa sakata anhu zahabi, zahabi a cikin talkhis al musaddarak yayin shiru bai ce komai ba. Undur mal yace ka duba al baihaqiya dalail al nubuwa, ka duba littafin dalail al nubuwa na baihaqi a cikin mujalladi na 5 shafi na 95 zuwa 96. Wa qala al-Haythami fi al-Majma', al-Imam al-Haythami a cikin Majma'ul Zawaid a cikin mujalladi na 6 shafi na 173 zuwa 4 yace rawahu Ahmad wa Tabarani wa rijaluhuma thiqat, Imam Ahmad da Tabarani suka fitar da shi da maraje wanda suke amintattu. Mal yace ka karanta Ibrahim al-Ali a cikin Sahih Siratul Nabawiyya shafi na 530 da ainihin a biyu. Wannan hadisi isnadin shi hasanun ne insha Allah. Shaibul Arnaud ya hasana isnadin a cikin taqiqin shi na sahihu Ibn Hibbana wallahu ta'ala a'lam. Sannan nabiyin kuma yace ka sake duba dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi din a cikin mujalladi na 5 shafi na 96. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ayyuka na tadbir na tsare-tsare, ya aika ai wannan yace ayi kaza ayi kaza. Yazo ainihin wato a cikin tabaqatu ibn sa'adin cewa daga cikin waɗannan kafirai kafin su musulunta akwai wani mai suna Fadalatu ibn Umair al-Laythi, kamar da ibn sa'adin ya kawo, yaje ya zauna ya wasa wuka mai kyau don yayi washi, sai yazo ya kashe annabi annabuna cikin dawafi sallallahu alaihi wasallama, har yana fiyar da wasu ƴan mata yana ga musu cewa su saurara, ai akwai sauran labari, akwai sauran labari sun dade suna irin wannan shirye-shiryen. Wancan da muka faɗa a baya Umair ibn Wahab, an tana kissar shi a can baya an karanta ta, wanda ya ce abokin shi indai zai dauke mishi matsalar iyalai da ba su saka, to shi kuma ya tafi Madina ya je ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka ce mishi, to ya da kai ka same shi a cikin sabon shi kashe shi, ce ba komai, zai yi kokari, ɗana na gun shi an kama shi a Badar, in ce nazo an san fansar ɗan ne, nazo an san ɗan ne, ba ni da kuɗi in nemi zan gana da shi sai in kashe shi, in ya so kuma ni ma su kashe ni ba komai. Sai ce, to kaje in dai ko kai haka ni kuma na ɗauke maka ɗauyi ne duk abin da ke bayanka na iyalai da bashi da yayanka. To da ya tafi shi wannan ɗayan kullun sai ya zo bakin hanya ya tsaya yana tambayan mastawa daga, kuma sun yi shawara kan cewa kan wanda ya gaya wa kowa sirri ne, kullun sai ya zo ya tsaya wajen mako biyu yana tsayawa yana tambaya, yaya babu wani labari da ya taso daga Madina, babu wani labari, ba abin da ya faru, a ce Madina tana nan lafiya lau, babu komai. Sai ya koma gida, kullun ya koma gida sai ya dinga cewa mata da abokan zama, ku saurara al'amari, akwai labari zai zo muku, al'amari na nan zuwa. Har dai ran nan kawai wani ya ce mishi, to gaskiya dai babban labarin kawai shine cewa Umair dan Wahab ya musulunta. To shine irin wannan Fadalatu yazo da ya taho ya gama wasa wukan ya taho yana zuwa yana dawafi, manzo Allah dawafi, sai manzo Allah ya ce mishi a Fadalatu, Fadalatu ne sai ya ce iya Muhammad, yace me a cikin zuciyarka, me kake nufin, yace ba komai, dawafi kawai nake ta, to wukan da ka soko kuma ba ka boye da kace kaza, sai kawai ya tarsa. Naka ayoyi ne suka dinga gani waɗanda babu yadda za a yi mutum ya iya karanta su, babu yadda za a yi mutum ya iya karanta sai ya musulunta. Duba ka ga Abu Sufyana da ya je ya samu su annabi a wannan inda suka ja da zango a wajen Makka, yace manzo Allah ya mishi magana yace ma abaraka wa ma ahsanaka ila banul umuma, kafi kowa mutunci da girmama ƴan uwa. Yace wallahi da na ɗauka akwai wani Allah ne in bayan Allah, amma yanzu na gane cewa babu wani Allah sai Allah. Sai annabi ya ce, to kai da cewa ni manzo Allah, nace a wannan dai har yanzu fa inna fi nafsi min hashay'an, har yanzu dai akwai sauran wani abu. Mutumin da ya taho da shi shine Abbas, Abbas ne ya juya takobi ya ce wai hak kai can ka Abu Sufyana, har yanzu amma an laka an tuslima, ya ce wallahi ko ka bari kalmar shahada anan ko kuma ni zan kashe ka. Ma'ana sun gama ganin ayoyi waɗanda suke gasunan zahira game da cewa lalle wannan addinin musulunci gaskiya ne jama'a, kuma haka zamunna suka biyo, kowane zamani akwai ayoyin da suke bayyana game da gaskiyar musulunci. Innama wanda Allah bai mishi falalar musulunta ba to ba zai samu wannan falalar ba, duk ayan da ya gani in yaro kullu ayatin la yu'minu biha, ba za su imani ba. Daka wannan Fadalatu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi haka sai ya turus sai ya musulunta. shine ya koma gun waɗannan ƴan mata da yake fira da su yana musu waka yana cewa qalat halumma ila basil hadith fa qultu halla na waqata ta abin nan qalat halumma ila al hadith fa qultu qalat halumma ila al hadith fa qultu la bi abi wa alayki bi abi alayki subhanallah na manta waka waƙoƙin ne suna da yawa a cikin kan mutane kuma kan diya ribe qalat halumma ila al hadith fa qultu la bi abi alayki allah wal islam ina jin haka ne farkon waka yace da kin ga kaza da kin ga kaza ta nan a cikin ainihin littafin sira na ibn kathirin wallahu ta'ala a'lam amma na yana waka yana ga matan cewa sun ce a zo a cikin labari yace babu wani labarin da za a yi ai da sun ga abin da ya gani su ma da sun gane cewa musulunci gaskiya ne to haka wa alaikum assalam ware kuwa ya tabbata da je ce wallahi fa ma zada ala an masaha kalbi sai naji ya kuma ya zama mafi kaunar mutane a wajena kware kuwa wannan riwaya ta tabbata insha Allah fa qama ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi makkata bid'ata ashara yawman manzo Allah ya cigaba da zama a cikin garin makka kwanaki 11 wani abu wa fi hadhihi al-mudda arsala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da as-sahabati للدعوه الى الاسلام a cikin waɗannan kwanakin ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aika da wasu daga cikin sahabbai dan su je su ci gaba da kira zuwa ga shiga musulunci wa hadamil asnami da kuma ruguza gumaka wal authani da wuraren bautar ainihin maguzanci wal ansabi da wuraren da aka kafa gumaka din haula makka a kewayen garin makka haifu arsala Khalid ibn al-Walidi radiyallahu anhu ila nakhila li hadm al-uzza yayinda ya aika da Khalid ibn al-Walid zuwa wani guri mai suna nakhila dan ya je rugurguza wannan gunkanya da ake cewa al-uzza wanda asalinta wata bishiya ce allati kanat tu'budu min dunillahi haka ya je sassara ta ya gutsu da ita allati kanat mudaru jami'an tu'azzimuha wanda gaba ɗaya mudarawa sun kasance suna girmama ta fa hadamaha ya je rugurguza ta wa arsala amr ibn al-as ya aika da sahabi Amr dan As radiyallahu anhu ila Siwa zuwa ga ainihin Siwa sanami Huzailin wanda shine gunkin Banu Huzail fa hadama ya je ruguza shi wa arsala Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali ila Manat ya aika da kuma Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali zuwa ga Manat wanda take bil Mushallal ala tariqil Makka al-Madina wanda yake hanyar Makka zuwa Madina fa hadama ha shi ma ya je ruguza ta وبذلك أزيلت مراكز وثنيتي في من جزيرة العرب داكني أكا كودا واتو سنتا تيبيوين بوتر وينكي أتكين جزيرة العرب ولا ننسوني ورا رينك أرشينا ورا رنبو تقوماكا ولا ندا أكا رغر قداسو داك تكين أينيهم واتو تيبيوين بوتر وينكي أكا صلى الله عليه وسلم مالي تيكا كارن تلتافن سيرة ابن هشام أتكين جزئين هدو shafi na 164 da tabaqat ibn sa'd a mujalladi na 1 shafi na 145 zuwa 146 to wannan shine karshen labarin fatuhu makka kenan haji an gama fatuhu din wanda daga nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kwanaki ya fita ya kama hanya ya koma madina aka je aka ci gaba da ainihin wato da'awa da kuma yaki da aka tafi na gaba wanda zamu zo mu ji shine ainihin wato Hunain kenan wanda aka kai ma Hawazin da kuma Hisaru Taif sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da idara ta ainihin gudanar da musulunci da wa'azi da karantar da sahabbai da kokarin yin muwasat wato jan mutane a jiki daga cikin waɗannan tulaka din waɗanda suka musulunta muslimu fathi makka da waɗanda ainihin wato suka musulunta cikin tsawaif na kungiyoyi na ƙauyuka wadanda dama larabawa na gefe suna nan suna jira ne suka ce yayin da larabawancin da muka suke cewa mu kyale shi da mutanen waje aka kiyada da ra'ayin su su Suhail dan Am su kuma laraban wajen cewa suke mu kyale shi da Qurayshawa in ya galabace su mu shiga in kuma sun galabace shi dama muna karkashin su ne dama duka larabawan gefe suna karkashin ainihin wato Qurayshawa ne da haka da suka ji an ci makka da yaki shikenan sai suka dinga zuwa gari gari tawaga tawaga kabila kabila suna ainihin wato kawo chaffa suna yin shahada ta shiga musulunci ina fata mun gane wannan min ahdathi fathi makkata na'khudhu al-fawa'id at-taliya. Malam Abdul Karim al-Zaid professor yace daga cikin hawadith abubuwa da suka faru na fathu makka za mu iya fitar da fa'idoji masu zuwa. Karna manta insha Allah bayan mun gama kanta waɗannan fawaid din zamu sake bin waɗannan irin fawaid din waɗanda Ibn al-Qayyim ya fitar a cikin Zadul Ma'ad game da fathu makka. Daka duk wanda yake da Zadul Ma'ad to ya dauko shi aje shi a kusa, idan an gama kanta waɗannan fawaid da malai ya fitar zamu koma zamu sake kokarin bin fawaid din daga cikin littafin Zadul Ma'ad wanda ina jin a yau bugun da yake mishi mujalladi hudu to a juz'i na uku. Dan gaskiya ni dai ban san mutumin da ya kai matuƙa wajen fitar da fiqhu game da fathu makka ba kamar shi. Akwai malamai da dama da suke irin waɗannan ayyuka kokarin fitar da fiqhun da ke cikin fathu makka bil akhas ko fiqhun da ke cikin sira ainihin bil aam. Amma Ibn al-Qayyim gurgurdan ni dan abin da karanta tsakani da Allah ban ga mutumin da ya kai shi kokarin bada kwanduwa wajen fitar da waɗannan maganganu ba, musamman kuma kasancewar shi malami ne muhaqqiqi wanda kuma yake da ulul ba, yake da tsawon hannu a ilmomi mabambanta, to ya zage kwanduwa wajen amfani da wannan ilmomin nashi wajen fitar da masail din. Kuma in mun zo mutane za su gani insha Allah, wanda kuma ba su da shi za a zaro mujalladin anan na makaranta daga cikin wanda muke da su insha Allah sai a photocopy daidai wurin, watakila a karatu biyu nan gaba da za su zo ko makamancin haka za mu zo daidai wajen. Amma dai matashi ya ce insha Allah. A takeice anan shi wannan malami sai ya ce al'ula fa'ida ta farko alwafa'u bil ahd, zamu cire ka'ida ta cika alƙawari. Fal mutabi'u li ahwa'il muslimina wal mushrikina yudriku mada tafawuqil muslimina 'ala al kuffari fi dhalika al waqt, wanda da yake bibiya take-taken al'amarin musulmai da kafirai zai riski cewa lalle musulmai suna da wato zarceceniya akan kafirai a wannan lokacin. Walakin kad yakunu al'adu mani'an min fathi makka, amma alƙawari zai iya hana kar a ci makka da yaƙi, kar a kai makka farmaki. Ma'ana bayan an yi huduna din, bayan an yi ceasefire, an yi yarjejeniya ta sulhu, duk wanda ya bibiyi yanda tarihin yake zai gane cewa kiffar musulmai ta fi ƙarfi. Dai lokacin musulmai wanda suke Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun bi kafiran Makka ƙarfi, domin kullun kafiran Makka din ƙara zanzarewa suke suna shiga musulunci daga wasu garuruwan ma zuwa yake ana shiga, ƙara rauni suke kullun banda waɗanda aka kashe musu a Badar da Uhud da wasu wurare. Da haka a lokacin ana cikin sulhun ma to musulmai su suka fi ƙarfi, inda musulmai macuta ne irin kafirai to da ba su jira sai sun samu hujja ba za su iya kai Makka farmaki, amma ba su yi haka ba. Don haka falamma nakasat quraishun bil ahd, yayin da quraishawa suka karya wannan alƙawari kana aqibatu zalika alaiha, sai zama ƙarshen al'amari ya zama wato akan su quraishawa, su suka ji wahala, su suka sha wato wahala ƙarƙashin haka. Bi an ghazahar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama, sakamakon haka manzon Allah ya yaki quraishawa fi uquri dariha, a cikin gidansu. Wa azalal wasaniyata almawjudata fi makka, ya kawar da kuma maguzanci wanda ake takama da shi a makka. Makka da ta kasance gidan maguzanci ne, sakamakon haka da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake garin makka ya mai mishi da darajarsa ta garin ainihin tauhidi, garin da annabawa suka kafa, garin da ɗakin Allah mai alfarma yake matsayin da tantance shi ne zama gari ne wanda yake na tauhidi, gari ne wanda yake na imani ba garin kafirci ba. Me ya jawo wannan? Shine su musulmai sun cika nasu alƙawarin, kafirai suka karya nasu alƙawarin. Kike nuna nuna cewa duk sanda aka alƙawari kai a matsayin ka na musulmi to ka cika wannan alƙawarin. Wannan shine adna zai fi kusa da ka zama ka kare mutuncinka da mutuncin addininka, kuma Allah ya taimake ka akan abin da kake. Duk alƙawarin da aka yi da kai yarjejeniya rubutacciya ko ta baka a matsayin ka na musulmi ana buƙatar ka lallai ala wajihin ta'ayin wal wujub cewa lallai ka cika wannan alƙawarin. Alƙawari ne na appointment da aka baka na aiki ko muƙamin siyasa ko yarjejeniya ta bashi ko ta ainihin wato wani sirri ko ta amana ko ta siyasa ko ta tattali ko wani irin yarjejeniya ne, wajibi ne akan musulmi ya cika ta, domin wannan shine sunnan musulmai ga sunan na farko. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake sulhu Hudaybiya ana cikin rubuta sulhu Abu Jandal dan gidan Suhail dan Am ya gudo ya taho da abin da ke kafan shi na sasari da suka samu shi yana ihu cikin musulmai yana cewa ya jama'a musulmai ga na gudo ku taimake ni na gudo daga gidan kafirci ku taimake ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace mu baban ko zaka yi min istisna'in wannan ka togace shi daga cike ce ina sulhu ya lalace kenan ai da wannan zan fara hukunta ka dole ka dawo min da shi manzo Allah yace Abu Jandal ka yakuri ka koma ka ci gaba da hakuri mun yi alƙawari da mutanen nan ba za mu kare wannan alƙawarin musulmi ne an zalunce shi an kama shi an daure shi gashi ya samu ya gudo kuma yana zuwa ba a mai sayinin din sulhun ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ya hakuri haka waɗancan da suka tafi Madina su Abu Basir yace musu ku ya hakuri mun yi alƙawari ba za mu kare ba ma'ana duk wannan me yake ishara yadda musulmai suke da kulawa da rike alƙawari lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu a zamanin shi aka yi fatuhu sham aka ci birnin Baitul Maqdis lokacin mutanen garin shugabannin su na addini su na kiristanci da suka ga waɗanda suka shigo garin cikin sahabbai da sauran sojoji suka ce abinda makanta littafin mu cewa ba irin ku zamu ba mu kullun wannan garin ba da haka sai dai ku kawo irin ku aka rubuta Umar saƙo Umar ya taho da kanshi suna ganin Umar suka ce irin wannan muka karanta saboda rigar shi da maho da ƙari da wane ne babu masu tsaro babu alfarma ba jiniya babu lafur babu komai bawan Allah kawai Umar yanzu ya yi musu jawabi yayi hudu ba gamsashe hudu wato ke tana daga cikin ma'alim na ainihin wato fasahi a rawaita ta a cikin tarihi ta nan burjik a cikin kafan tarihi ash-shahid shine sai ya ce musu na ba ku amana amana Allah da amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amana ta ni halifan musulmai da kuma zimma ta dukkanin musulmai yace musu kun san me ma'anar zimmatul muslimina kun san me ma'anar zimma mu a gumma larabawa yace duk wanda ya shiga cikin zimmar ka to shine duk abin da ya same shi ya same ka duk wanda ya ci amana shi ya ci amanar ka duk bala'in da ya dauko ya hau kanka dole ka taimake shi nasiran aw mansura amin zaliman aw mazluma yace to dan haka matsayin ku kenan a gummu kamar matsayin sa'iru afradil muslimina yace kuma in kuka samu wani rashin gaskiya daga wani daga cikin shugabannin da nada muku kar ku kyale su ku zo a gaya mu za ku ga abin da zan yi haka musulmai suke da wannan rike alƙawarin haka lokacin da sayyidina Umar dan Hailayo nada Amr dan As a matsayin gwamnatin Misra dan shi Muhammadu dan Amr dan As yaje suka yi wani dan rikici game da wani abu nan su na samari har ya maru wani ne koyi da ke shi da cewa kai baka sani dan manya bane wannan ba Yahude daga cikin mutanen Misra ya tashi wa ba Kirista ne amin ya taho har Madina ya zo gun Umar ya kawo kara Umar ya ce a aika Amr dan As ya taho shi da ɗansa suna tahowa da aka zo aka tabbata da kabiyar kai kai ma wannan mutumin kaza ya ce Umar ya mika mai sandar da ke hannun shi ya ce yi ta dukan shi har sai ka ji cewa ka warke daga abin da ya maka haka wannan mutumin ya anshi sanda daga hannun haribar musulunci ya dinga dukan wani musulmi a gaban taron sahabbai har sai da ya ce shafaitu wa wafaitu Umar ya ce ya ishe ka haka ya ce eto ce to ka kwala mu Amr dan As shi ma a kai ya ce na rantse da Allah babu abin da ya sa ɗan shi ya ma haka sai dan yana ganin baban shi shugaba ne sai wannan mutum ya ce a ni wannan shi ya mun kuma na ya biya bukata ta ba ruwana da kowa sannan Umar ya kyale shi ya ce wallahi da ka buga mishi ba za mu ce ka kyale shi ba sai ka ce ya ishe ka kai ma to jama'a da wannan ne musulman farko suka mallaki duniya jama'a kun ga bambancin da muke da shi da su da wannan ne musulman farko suka mallaki duniya ai kowa yana da labarin tarihin mutanen da suke zuwa Madina su ga Umar wani ya ganshi a kwance a ƙasa wani ya ganshi ma a bayan gari ko kuma ya ta yawo a garin yana ayyuka cikin dare mutane ba su ma san shi ba ne ya je nan ya ɗauka a gadon bayan shi ya kai can ya je gun wannan bazawara da mijinta ya mutu ya je da 'ya'yanta ya musu iwa'i ya yi wane ne da suka ga haka kafirai sai suka yi ta musulunta saboda da sarakunan su zalunta suke to ya kamata duk musulmi a samu bambanci tsakanin shi da na musulmi a duk inda yake zama halayen shi ɗabi'ar shi yadda yake mu'amala da mutane ya kamata ta bambanta cewa lalle shi musulmi ne kuma ya dinga izza da wannan cewa ni ina yin wannan ne saboda haka addinin mu yace amma kar a zo ana ganin ka kana addun da nake na musulmai amin wanda babu mace da raka shi na yi tana wani labari da nan director ya taba ba mu labarin cewa a jirgin sama suka da wani musulmi ne dan nan arewa za su je wata ƙasa suna zauna a ainihin wato layi guda a cikin jirgi sai yana ziga director namu cewa in yaje Germany ya kokari ya hole saboda akwai giya mai kyau akwai mata masu dadin sha'ani ce mushi bana yin wannan to a tsakankanin su akwai wata mata kirista ce sana bodan baki sai ta ce ma wannan mutumin tace I thought Muslims are not allowed to do all these things sai patare ya ce and Christians of course tace mushi ina ce musulmai bai halasta su duka wannan abubuwan ba hulla da matan banza shan giya da holewa sai abun ya da kai to dan boko ne sai ya ce kristoci ma ba halasta musu ba to ku san ma'anar wannan shine yayi da nashi laifi ne duk mutumin da aka ce ma kana maulidi sai ce ai kai ma kana musabaka ya yadda maulidi ba kyau kenan ya yadda nashi ba kyau yanzu akan naka ake ta baba kun gane kaida duk wanda ka ga mai aka ce ai kai ma kana kaza ko yara ne kaje suna faɗa haka to hujja ce akan cewa ya yadda nashi laifi ne to da haka wannan musulmin a shahidi shine ka duba ka gani musulmi ne amma kirista ya iya kafa mishi hujja da musulunci shi saboda bacin da yi to jama'a dole sai mun gyara wannan wannan kuma shine ma'ana wannan karatun ma'ana manufa a fada kuma ai aiki dole musulmai a duk inda muke a ma'aikatu da wuraren sana'ar mu da kasuwannin mu da gidajen mu da tafiye-tafiyen mu da zaman mu na gida da hulɗoɗin mu a ga cewa muna da ɗabi'o'i da take-take wanda suke irin na musulmai wanda za su tallata addinin da fuska mai kyau ta yadda ma za mu iya irin na sahabbai mu kwatanta irin na sahabbai cewa kunu amsalana in mun zo ba za mu fara mutum wa'azi ne ko kyaran shi ba a mu fara hulɗa da shi da hali mai kyau da muwasat da nuna halin kirki da karamci da tausayi da nuna amana haka aka san sahabbai mu kuma musamman yan izala da salafiya da ahlus sunna muna kururo cewa muna koyi da sahabbai ne ko ya kamata ko ba a ga wannan a wurin wasu dawa'is na musulmai ba ya kamata mu ahlus sunna bil ahra a ga haka game da mu koyi da su kada ya tsaya kawai akan rigingimu na ainihin ayyuka na ibada tsantsa mu'amalat din nan wallahi sun fi tasiri wajen canza tunanin mutum game da kai wani iri fiye da irin ibada da kake mu'amalat jama'a hulɗa da zaka yi da mutane ta fi tasiri wajen canza ainihin wato yadda mutane suke kallon ka in ka musu hulɗa sai a ce ai da kuma an ce mutumin nan iri kaza ne ai an ce irin su kaza ne da dama mutane suka hulɗa da Malam Albani rahimahullah daga baya zaka ga sun samu irin wannan sadma din saboda in suna jin shi daga nesa suna jin shi yana karatu ko kuma suna jin shi daga bakin makiya da masu sukar shi sai su dauki wannan gabab da wannan mummunan fahimtar da wannan misconception din sai su nada akan su to ran da duk suka ziyarce shi ko ya ziyarce su ko suka gamu da shi a wata hulɗa sun ce wallahi kuma sai muka same shi ba yadda ake faɗa ba mutum mai saukin kai mai raha mai kyauta mai alheri to haka ya kamata mu kasance jama'a kowa ya kan shi adalci ya dauka cewa shi ambassador ne na addinin musulunci kuma da gurgurdan wannan aikin da kai na alheri da gurgurdan da Allah ya dauka ka darajar ka a cikin mutane a duniya nan da gobe kiyama insha Allah Allah ya sa mu dace afaniya wato mas'ala ta biyu daga cikin fawaid da malam yaftar a wannan waje yace wa kazalika aidan na'khudhu al-wafa'a bil ahdi min qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama li amr ibn salim haka nan zamu iya fitar da mas'ala game da ainihin wato cika alƙawari din har ila yau daga abinda manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi sallama ya faɗa wa wannan jagora na khudha'a wato amr dan salim cewa nusirta ya amr ibn salim shikenan je ka ba komai za a taimake ka fa inna hadha min muqtadayat al-ahd domin wannan yana daga cikin abubuwan da suke wato abin nan wato abubuwan da aka rubuta a cikin alƙawari allazi bainar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa khuza'a wanda ke tsakanin manzo Allah da shi da khuza'a fa laitida'u ala kabilatin min atrafi sulhi yu'addu tida'an ala jami'i man fi hadha tarf domin wato afka wa ɗaya daga cikin kabilin da suke suna cikin wannan sulhu kamar aukawa duka gaba ɗayan su ne wa naqduhu ma quba'a naqdul lahu ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam warware wannan alƙawarin tare da Quba'a ne Quza'a yana nufin warware shi tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan shine abin da ya kamata musulmai su kasance kamar da Annabi yake cewa kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da a tsakankanin mu musulmai mu zama masu taimakon juna masu daga wa juna kafa masu baiwa juna uzuri masu neman ma junan su mafita ko da yaushe zaman muna taimakon junan mu kuma in wani ya je ya dauko mana wani alƙawari to za mu cika shi domin shine kaida mace ko yaro a musulunci ya dauko alƙawari dole a wadar da wannan alƙawarin as-salisa ta uku daga cikin fawaid din fi ba'athir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama khalfal mar'ati allati kanat tahmilu kitaban min hatib radiyallahu anhu ayatun lirrasul sallallahu alaihi wasallama cikin aikawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi dan abu sawun wannan mata da ta dauki wasiqan Hatib ibn Abi Balta radiyallahu anhu a cikin haka akwai aya game da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallama faqad ittala'a an tariqil wahyi bi khabari hadhihi risala don manzon Allah ya gano wannan abin ne labarin wannan wasiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gano shi ne ta hanyar wahyi wa makanal mar'ati kuma ya gano cewa matar tana gari ta bi hanya kaza abi hanya kaza tana nan ta bi hanya kaza kuma abu kaza ne ke hannunta kuma wane kaza ne ya bata ba tare da kowa ya gaya mishi ba Allah ne ya aiko manzo mai zuwa gurin shato Jibril kenan alaihi salam ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sirri kaga wannan tabbatar da annabta ne ya daga cikin ma'alim na annabta fa ba'asa khalfaha man ya'khudhu al-khitaba minha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wanda zai je ya anso wannan sako daga wajenta wa haddada al-makana allazi yajiduna hafi yace musu kuma za ku same ta a wuri kaza ne fa wajaduha kama zakara rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ku suka same ta kamar yadda annabi ya ambata wuri kaza da suka tashi kawai basu zarce ko ina ba sai da zango ko ina ba sai a wannan wuri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassafanta musu ar-rabi'a fa'ida ta hudu fi qissati Hatib ibn Abi Balta'a Hatib radiyallahu anhu bayan li makanati ahli Badr qissar ainihin Hatib dinnan ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu tana bayyana mana matsayin mutanen Badr radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa raf'ati manzilatihim da daukakan darajarsu wa azima sabiqatihim fi nusratil islam wal muslimin da girman yadda suka samu suka shiga gaba wajen taimakon musulunci da musulmai wa ma adraka ma ahlu badar ya jama'a mutanen badar dinnan wasu ƴan mutane ne shirrimatun qalila 300 da ƴan kada wancan sahabi Umar dan Wahab har ila yau mu ƙara ambatan shi lokacin da aka zo aka tsaya ga musulmai ga kafirai a badar shine shugaban SSS na kafirai shine director na SSS shi ya tashi da kanshi ya je ya zagaya cikin dare ya shiga cikin rundunar musulmai ya kirga su kirga haka irin na arbitrarily ba wai ya kirga su daya bayan daya ba ya kirga wato ya kirga su kirga na kima kenan ko aya kuri da Hausa ta wata kiyasi yawa ya yi kiyasin yawan su yanzu ya fada wa commander su wanda shine Utba ko yace su nawa ne yake ina ganin su 300 ne da wani abu yace ba za su kai 320 ba mu aka ce yace to ya ka gansu yace na gansu mutane ne wanda ba su da komai tare da su sai makamai da kuma yadda da abin da suke akai haka ya fada aka ce to ya kake gani yace wallahi ina ganin ko za mu iya kashe su gaba daya sai sun kashe ninkin su a cikin mu ma'ana kowa a cikin zai iya kashe akalla mutum biyu kenan daga cikin kafirai yadda ya gansu shirin da suke da shi da kuma azimar da ya gani yace fa marra ayu ce ina ganin aikona kawai haka ya bada wannan shawara daga director na SSS amma su waɗannan komandoji ne yaki mahukata waɗanda sojoji ne kawai ba su da intelligence sai suka ce ina ai wannan shine ranar da muka dade muna jira shekara nawa muna jira wannan abin mu samu dama ba yace tunda dukiyarmu da muka biyo dama da aka ce mana sun tare Abu Sufyan yayi kwana da ita ta wata hanya ya san daji yayi kwana da ya wuce ina ganin mai kwana kai mu tabi suka ce mishi wai hak ina wannan zancan banza ne irin abin da hayan shugabanninmu suke kenan ba su jin shawaran mutanen kirki expert wanda suka sa abubuwan da suka san suka sani haka aka dinga wulakanta maganganun Malam Albani game da ƴan Boko Haram shi da Malam Jafar Allah ya ji gansu gaba daya sai ga abun yana bayyana irin na kirsocin prophecy din sa yana bayyana kazan kafir kirsa sai ce ai annabta ce ta bayyana to bari mu ar kalmas ma'ana abun yana bayyana ka falaki shams kaman fitar rana su ce ayi kaza kar ayi kaza ga abun da ya ce ayi duk abun da za a yi mun karanta a baya a musulunci ana buƙatar magana expert wane ne ya san abun a ilmanci da wannan Umayr ya ga musu suka giji aka ci gaba da yaki to su ne mutanen Badar din nan suka kashe arna 70 suka kama 70 sauran kuma suka ranta a nakari su kuma wanda aka kashe a gun a cikin su ƴan kalilan ba su kai san kawo ba Allah ya ji dadin wannan abun da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi sai abin da zai warware rantsuwa na magana da muka yi dazuna wancan aya na wa in minkum illa waliduha to waɗannan ba su ne ahlu badrin jama'a kuma duk sahabban nan da kaji akan gaba gaba su Abubakar su Umar su Usman waɗanda yan shiya suke zagi dukan su badarawa ne wannan kai ya ishe su falala fa wannan kai ya ishe su falala ina fata mun fahimci wannan to anan kuma shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu wata falala yace ina ruwanka Umar Allah ya leka zukatan wanda suka je Badar ya ce da abun da sagara ma su ba komai ya riga ya ba su aminci akan duk abun da za su to za mu zo mu ji jama'a amma ga Samfoti Ibn Al-Qayyim in yazo nan zai fitar mana da fawaid ba irin waɗannan ba zai nuna mana abubuwa daban-daban game da wannan magana cewa ashe ya halasta a kashe duk mutumin da aka kama yana leken asiri ko musulmi ne domin wurin da Umar ya ce ka bar ni na kashe shi manzo Allah ba cewa yi bai halasta a kashe shi ba a ya faɗi wata maziya ne cewa badari ne a ɗaga mai ƙafa saboda badariyancin shi a ba cewa yi bai halasta ba Umar ya ce sayyida malam Ibn Al-Qayyim ce to saboda haka za a yi kashe mutum in yi leken asiri ko da musulmi ne amma ƙarshe ce al'amarin yana komawa ga shugaban musulmi ne ya duba mai maslaha yace kuma wannan mata da aka kamo ta yace wannan yana ya halasta zai iya halarta a yau mace tsirara in akwai dalili ko babu muharramanta a wajen ce saboda Aliyu ya ce mata ko ki bamu ko kuma mu tuba kayanki gaba daya nan sai mun caje ki haka ya dinga fitar da fawaid saboda Ibn Al-Qayyim malami ne jama'a ba irin wanda aka saba gani ba ba malami ne gama garo ba ka taba ganin wani malami irin shi ba nan kusa ina ba ta mun gane wannan so dan haka wannan hadisi na ainihin wato Hatib yana ƙara darajar badariyawa ne to kaga haka al'amarin sahabbai ya kasance a cikin hafawat ma da rasi a cikin kuskuren da rasi sai Allah ya dauka darajar su kaga wannan kuskure ne amma garin haka sai Allah ya maimaita shi wata ƙarin daraja gare shi da shi da sauran mutane irin shi dan haka mutanen Badar jama'a ba kananan mutane bane ko a cikin sahabbai lokacin da aka yi bayan an yi fatu Makka din nan an aika manzo Allah sai sama kamar da Bukhari da Imam Nasa'i suka ruwaito manzo Allah ya aika da Khalid ibn Walid zuwa mutanen wani kauye ya je ya anshi kalmar shahada a wurin su to da aka je sai zama mutanen kauye ne ba su da fasaha kuma abinda ma'ana ba su gane kalmar musulunci ba shi nake yi ba su da fasaha ba san sababbin kalmar musulunci ba abinda suka rike kai Qurayshawa suna ce ma wanda ya shiga musulunci sa'ibi as-sa'ib alladhi ay alladhi maraka an dini abai sai ce ku ce aslamna sai suka ce sabana mun zama sa'ibawa da gari ya waye hali yasa duk aka kashe duka yace kowa ya kashe wanda ke kusa da shi bala da Umar da yake babban malami ne yace ba zan kashe nawa ba yace ya hana kuma kowa na kusa da shi ya kashe su da haka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inni abra'u mimma min sani Khalid ya Allah ni na barranta daga abin da Khalid ya kuskure ya aika da sayyidina ali ya je aka kirga wanda aka kashe aka biya duka diyoyin su yana cikin sahih al-bukhari da sunan nasa'i da sunan tafsirin tarihi da sira to a shahidi shine baya ga wannan sai kai Abdurrahman dan Auf ka zo ka samu Khalid ka dinga ka tasa shi ka dinga mishi fada kai yayi ta mishi fada har Khalid shi ma ya zuciya suka yi musayan maganganu manzo Allah labari ya kai mishi sai kira Khalid ya ce kai ne kake fada da sahabina ko haka annabi ya ce mishi kai kana fada da sahabina ki to wallahi inda zaka bada sadakan dutsen Uhud ba za ka kamu ladan shi ba kar ka sake fada da sahabina kawo ma shi ba sahabi bane saboda wancan badari ne yana daga cikin ainihin wato as-sabiqun al-awwaluna Abdurrahman ibn Auf kowa dai ya san shi manzon Allah yace kana fada da sahabi na kar ka saki manzon Allah ya maka da tatas yace daga nan nake kauna Abdurrahman dan Auf kasan cewa lallai yafi daraja musulunci to shine a shahidin anan sabai isu isu ma idan kai badari ne ko to ba kamar saura bane balantana kuma a cikin wasu mutane da suka zo a ƙarshen duniya wanda ake tababa ma game da tabbatar musuluncin su ko rashin tabbatar shi ya kamata kai dan shi aka tausaya wa kanka ka tausaya wa kanka ka samu ka tsira da kalmar shahada da ranar kiyama zaka tsira ba ka ce ka nasa ba kanka alƙari na sake hukunci ga mutanen da Allah ya riga hukunta cewa mutanen kirki bane kana so sai ka sake reviewing wannan hukuncin da abin da suke kenan yanzu Allah ya hukunta ya ce mutanen kirki ne na ba su aljanna na yadda da su annabi ya ce ka azage su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mun gano alheri akan ɗaiɗaiwan su da jumlatun su ku kuma kun zo duk kun jingine wannan kun ce a'a kuna da ta cewa akan ɗabi'un su da rayuwar su da addinin su da alakar su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul bait kaga wannan mutum ya dauko kanshi mugun aiki ne wanda ba zai kai labari ba Allah ya shiryar da mu a takeice wannan yana ƙara nuna darajar mutanen Badar da ainihin matsayin su a gun Allah subhanahu wata'ala al-khamisa mas'ala ta biyar daga cikin wannan fawaid mala yace fi qisati hatib radiyallahu anhu ahamiyatu ruju' ila ahli al-ilmi fi ma yashkilu a cikin qissanan ta hatib ibn abi balta'a za mu ga muhimmancin komawa ga masana ga duk abin da yake ya rikirkice shine magana nake da su musulunci yana da tsari cewa ba za ka yi abu gaban kanka ba in kai ba masani ne a kan shi yadda idan za mu gini ko ba mu da lafiya ko muna da wata matsala muke neman suwaye ma'aikatan gini tun daga masu zani da masu quantifying quanti surveyors da masu ainihin wato gine-ginen da laborori komai sai ka nemo ko kai dai kawai kuɗin za ka bayar in dai kai ba magini ba ne ko kuma kana neman suwaye suka sa abu in baka da lafiya kana neman waye likita in zaka yi kaza kana neman waye masanin kaza in zaka yi tafiya zaka hawo jirgin sama kudin ka ne fa sai ka nemi waye agent wanda ya san yadda ake shiga a fita wajen biyan kudi da booking na ticket da hotel da wane ne duk baka muke yi ba al'amuran duniya to al'amuran lahira suka fi cancantan wannan ina ba da wani fahimci wannan domin shine aqibatul am duk sanda zaka yi wani abu da shafi addini game da rayuwarka ko iyalanka ko sana'arka ko ainihin wani abu da ke da alaka da ire-iren waɗannan wajibi ne ka nemi menene musulunci ya ce game da shi shine ar-ruju' ila ahli al-ilm ina muka ga wannan shine yace fa inna umar radiyallahu anhu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama da'ani adrubu unka hadhal munafiq umar bai ba kanshi hukunci ba a ganin shi hatibu munafiki ne to da daga nan kawai sai ya dau hukunci a hannun shi amma sai da ya koma gun ahlul ilm sune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi fatawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya ainihin wato kashe wannan munafiki walam yatasarraf min nafsihi bai yi hukunci da kanshi ba balista azana ya nemi izini ne fa bayyana lahu rasul sallallahu alaihi wasallam al-mawqif ash-shar'i as-sahiha fi hadha sai manzo Allah ya bayyana mishi matsayin shari'a wanda yake shine mai inganci game da al'amarin to wannan ita ce abin da ya kamata mu lura anan ta fa'idar cewa mu jama'a talakawa wato jahilai da dalibai da waɗanda ba mu kai matsayin malamai ba to mu sani da cewa abubuwan da zamu dinga yi a musulunci gaba daya zamu dinga yin su ne ala basirati shine duk abin da muka san ga hukuncin shi sai mu aikata shi bisa hukuncin shi ma'ana mun san cewa an miƙe sallah za a yi kabbara ko shikenan sai mu kabbara da sauran abubuwan da ake amma ran da sallar mu ta lalace mu san kan da zamu gyara ba sai mu nemi maganar malamai ran da azumin mu ya ɓaci haka ran da aikin hajjin mu haka komai ya kamata ya zama muna neman maganar malamai ba daidai bane yadda mutane kowa ke mai da kanshi mai fatawa a cikin addinin musulunci idan yanzu wata matsala nazira ta fito a cikin al'umma sai ga kowa ya nada kanshi shike bada fatawa makan shi da iyalan shi da mutanen anguwar su da masu sauraron shi da waɗanda suke ziga shi duk shi dai ba su fatawa Allah ya jika Malam Albani yana yin kwatance ya ce sai ga jahilci ya haifi ilimi ma'ana sai mutum ya ce duk da yake dai ban taɓa karantawa ba duk da yake dai ban sani ba amma ina ganin kaza ne to idan mafaɗin magana wawa ne bai kamata masu yi zama wawaye ba isa na fito sai ma ƴan uwanmu ƴan boko waɗanda sun yi karatuka sun yi digirori suna da ma'aune ma'aunai a cikin kowanne fanni kake karatu kana da ma'aunai na gane me yayi daidai me ba daidai ba kana da ka san yadda ake kafa hujja amma kuma sai wani ba kauyen malami ya tawasa da kwalwarka kaman ya sace maka kwalwarka daga ya raba ka da asalin ilimin da kake da shi kaga mutum professor ko wani doctor ko wani masani amma wani boka yana wasa da kwalwar shi ko wani dan magezan malami wanda bai mai ta da baki na azo a gani ba kai kuma ka je ko ina ka gabatar da paper kai research kai bincike ka fada an mayar ma an fada ka mayar an ja da kai ka ja da wasu din masana wannan ma'aunan sai kamata ka auna a sauran fannoni yayi da me ake hujja a ina hujja take me alakan maganar da hujja shin ta zauna akai amma duk ba sa wannan to wannan yan boko ma kenan banda kuma yan uwan mujahilan gari wanda ma su kadawa suke kamar iska ko kuma buga su ake kamar kwallo in wannan malami ya ce yau ya halasta azumin asabar ko da na nafila ne ko da yaushe ya ce ya halasta in wani ya ce jama'a bai halasta ba saboda annabi bai yi ba wannan kuma ya ce bai halasta ba to yanzu mu ya zamu kenan dole ku zama kun cikin haira saboda ku jahilai ne sai ku je ku koyi karatu ko kuma ku tashi tambaya ku tambayi malamai rabbaniyuna waɗanda aka ya bayyana cewa Allah suke nufi da ilimin su ba malamai masu son zuciya ba kuma akwai hanyoyi da dama da za ku gane malaman nan na Allah ne kuma masu son zuciya ne kowa zai iya wa kanshi irin wannan kaida kowa zai iya sa wa kanshi kaidojin zai gane malaman Allah kuma son zuciya banda kaidoji ga magana da ake da su to ya kamata mu gane wannan jama'a mu saba da tambayar malamai sahabbai ba sa gaban kansu akan komai idan sun samu kuma kansu a cikin kuncin da suke gaban kansu da zaran sun dawo abu na farko za su fara tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da muka yi dan su ji meye gaskiyar abu game da shi bayan shudewa annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya bar su sun ci gaba tambayan malamai isu da haka za su tambayi Aisha za ta tambayi ainihin Abu Huraira za ta tambayi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Mas'ud da ire-iren su waɗanda martabar ilimi ta bayyana a gare su malamai ne a cikin sahabbai sauran ga magarin suna tambaye su akan abubuwa dan su musu bayani su shige musu duhu amma mu ina babu ruwan mu yanzu kowa mai fatawa ne kowa ya sani Najeriya kenan kowa ya yi abin da ya ga dama kowa ya yi komai kuma ba komai saboda babu ka'ida babu wanda yake da certification na cewa sai wannan iri kaza ne yake da ƴancin ya magana addini da kowa yana gani yayi sai magana addini idan yanzu magana ta tashi akan wani abu shafi tattali ko hada magani ko gine-gine ko ilimin al'adu to duk za a je ne jami'o'i a gayyato masana a wannan fannin su zo su yi taro su fada su gabatar da makalu daga ƙarshe su fitar da resolution ko communique ko menene sannan sai a ce to ga matsayin su game da wannan shikenan kuma wannan abun shi zai zama bayani wanda yake rasmi shine official magana amma mu ba ina idan magana ta so akan addini shikenan kowa kawai sai ya faɗi abu da gargwadon abin da yake ganin kawai san zuciyar shi ne ko abin da zai burge mabiya ko abin da ya sani mai hukuncin polio wani kawai sai ya ce a rigakafi akwai kyau a musulunci shikenan ai akwai rigakafi a musulunci sai tsaya iya nan iya abin da ya sani kenan wani kuma ya ce a ai kaza ne kullun dai kowa da maganar shi innakum lafi qawlin mukhtalif to idan ba mun dawo cikin tattaunawa mu kowa ya san matsayin shi ba jama'a ba mu shiga ba mu ta daga cikin wannan hairar da muke ciki wannan rudanin da muke ciki ba kowa ya san matsayin shi wannan ya san ni ba malami bane ni ba dalibi bane wannan ya san ni a cikin malamai malami ne kawai mai karantawa ba mai fatawa ba wannan ya san ni a cikin malamai malamin islamiya ne kawai mai koyawa ƴan mata hadda wannan ya san ni malamin lungo angonmu ne kawai a masallacin angonmu ne kawai nake da balanta ni local champion ne yawa kowa sai ya san wannan ko kowa ya san matsayin shi akan malantan ba da ka sai san da gargwadon irin abin da zai dinga fada da gargwadon irin abin da zai iya bayarwa kuma san da yake magana ya san wannan magana da yake fada yanzu ya dinga tuna toran da gashi a gaban Allah aka ce to mai ta fatawar da ka bayar mala'iku su tsaya kan shi me hujjar ka game da fatawa kar ma a kai can a nan ma duniya a tsaye da shi gaban malamai na gaskiya da gaskiya in an je aikin hajji a je majalisa ta malamai a haramin Makka ko Madina ko gaban wani babban malami a ce wannan alagawata malam a garin mu yana cewa shi malami ne kuma yana bada fatawa iri kaza kaza shine muka ce nan shine garin malamai na Allah muna so mai ta fatawoyin nan alagawata malam ka sa musu hannu ku mutanen garin ku biya mishi Makka ku tabbata shi ku ce aje ya bada fatawa ku gani ga da za a kwashi ina fata mun gane wannan da haka ya kamata mutane su shiga taitayin su game da ire-iren waɗannan ainihin wato abubuwa wallahu ta'ala alam as-sadisa fa'ida ta shida fi qissati Hatib radiyallahu anhu bayanun li makanati ahli fadli wa anna akhta'ahum tadhubu fi buhuri hasanati a cikin kissan ainihin Hatib ibn Abi Balta radiyallahu anhu ha ila yau muna ganin bayani game da matsayin mutanen ƙwarai cewa kuma anna akhta'ahum kurakuran mutanen kirki tazubu tana suna narkewa fi buhuri hasanatihim a cikin kogunan ayyukansu na kirki fal ulama'u malamai wa ashabul fadli da mutanen kirki umuman gaba ɗayan su akhta'uhum laysat ka akhta'i ghairi kurakuran su ba kamar kurakuran wasun su bane bal tuqaddaru hasanatuhum ana ainihin wato auna ayyukan kirkin su ne wa yura at tajawuzu an akhta'ihim ma'ana za a girmama ayyukan kirkin su sai kuma a kula da kauda kai game da kurakuran su taqdiran li tilkal hasanat dan ganin daraja ayyukan alherin da suka yi sai da ya laitana yanzu mun ba mu aiki da wannan ka'idar wannan ka'idar babu shakka ta ci mutanen kasar nan sosai abinda yake cewa jama'a shine duk mutumin da yake mutumin kirki malami na Allah wanda aka san ya shahara game da yiwa Allah biyayya da koyar da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam malami ne na sunna ko wani jagora ne na kirki to ya kamata kullum mu dinga ganin ayyukan shi na alkhairi mu daina kokarin gano kurakuran shi da yayata su Imam An-Nawawi har cewa yake yi suna yin sadaka suna dalibai cewa Allah ya koye musu aibin malaman su to mu ko yanzu Allah Allah yake a jiwon malami yayi wata katubara ko yayi wani kuskure ko dan adanci ya ja shi ko zamewa ko kuskure ko rudin shedan ko meye ma kai ko da abin halas ne shikenan an samu abin fade yanzu Allah wani yana malami a ce yayi haka eh malamai suna haka to talakawa sauran mutanen gari ba to wannan aqida in shi a ce jama'a in shi a su sun zage game da mutanen da suka shude masu falala suna suka su mu kuma da muke rayuwa da su masu falala muna suka su bambancin kawai shine mu muna suka wanda muke raye da su contemporaries din mu su kuma suna sukan waɗanda suka shude shine kawai bambancin amma duka sakamakon ɗaya ne me yasa sakamakon shine duk sanda ka zake game da zagin wani da aibata shi to ka sani cewa kana diba daga cikin ladanka ne automatically kana bashi ya kamata mu kula da wannan jama'a mutanen kirki mutanen alheri mutanen falala idan suka yi kirki da alheri da falala mu dinga tuna cewa mutane ne su wata rana wani aibi na iya bayyana gare su ko na ƙasa ko rudin shedan ko ainihin wato a gazawa irin ta dan adam ko abu makamancin haka to sai mu kauda kai sai a ce a yana da falala fa gaskiya a dinga tuna alherin da yi alherin da yi din nan ya zama shine abin da za a dinga kalla ana kauda kai game da ainihin wato mummuna abin da yi matakka ta gida abin da aka ce kala game da take na addinin ce ko la yafruq mu'minun mu'mina kar wani mumini ya kyamaci wata mace in kariha min ha khuluqan radiya anha akha ko ya kyamaci wani hali zai ga kuma sa da wani halin da yake so to matakka ma kenan balantana ko malin balantana wani babban mutum a cikin al'umma to ya kamata jama'a mu ainihin wato kiyaye bakin mu da ainihin wato leke-leken mu akan sai mun gano aibin malam wani sai kuma mun yayata shi sai mun ambace shi ko kuma a ce a cire shi daga limanci a hana shi fatawa a hana shi wa'azi wannan dishi ya dinga jawo rigingimu akan kungiyoyin addini a garuruwa da makarantu da wuraren da ake ainihin haka harka addini a samu wani shugaba ya dan yi wani kuskure ya dan ci wasu ƴan kuɗi ko yayi wata magana da ba haka ya kamata ya yi ta ba ko wani abu dai wanda eh ya bayyana cewa kuskure ne to duk sai a manta da duka aikin alherin da yi sai a capitalizing a yi tarkizi akan wannan kuskuren a yi ta aibata shi da wannan kuskuren wani in Allah ya taimake shi sai ya shanye ya haƙura ya ci gaba da addinin wani kuma idan zuciyar shi ta ainihin fasata sai ya fushi ma gaba ɗaya ya fasa irin wannan addinin da kuke yi ya ridda daga harkar addinin gaba ɗaya ya koma gefe ya ta ayyara mutane wannan ya faru da dama a cikin masu wa'azi ba dan kai zama kuma muna wa'azi akan abun ba kuma mun yi da sai mu ambaci sunayen na ba ta mun fahimci wannan amma bari mu fara gyarawa da kanmu ko ya kamata jama'a su kula da wannan jama'a a kula da wannan mu dinga kokarin tuna ayyukan alherin da mutane suka yi a maimakon tuno sharrin da suka yi duk sabon da ake ambata a cikin sa babu wanda bai taba yin kuskure ba dan ba ma'asume bane Allah bai ba su isma ba amma waɗannan kurakuran idan ka kalle sai ga za su fada cikin kogin hasanat ne su narke idan kana karin tarihin malamai musamman asiru alamin nubala na zahabi zaga zahabi yana yawan irin waɗannan abubuwa in ya gama tarihin malami sai ya ce yayi kaza yayi kaza amma an same shi da kuskure kaza suka ce sai kawai mai adda ya ce Allah ya gafarta mishi dukan mu ai muna da kurakurai ko ya ce muna fata wannan kuskuren nashi ya shige cikin ainihin wato hasanat din shi kamar yadda malai ambata anan maganganu na alheri maganganu na nuna cewa malami ne na Allah shi zahabi din maganganu kuma na tuna cewa mutumin yayi aikin alheri aikin alheri nan da shi za a auna shi zamu zo in mun karanta insha Allah a cikin ainihin Ibnu Qayyim zaka ji inda zai ƙara wannan gaba armashi da bayanai akai insha Allah ina ganin saboda yadda lokaci ya kure zamu kwana anan mun zo sai mu tashi akan gaba ta bakwai zamu tsaya anan nake cewa abubuwan da muka faɗa daidai ya Allah muna roƙonka ka bamu ladan sauraron su kuma bamu dama aiki da alherin da ke cikin su kurakuran da suka auku gare mu ya Allah gafarta mana su Allah ka kauda kai game da su muna ƙara addu'a ta musamman gaban malamin mu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani wanda ya asasa wannan makaranta ta hadisi salafiya Allah ka gafarta mishi Allah ka jikan shi da rahama Allah ka sashi cikin shahidai waɗanda kake raya su a tare da kai ba sa daga cikin matattu kamar yadda ka ambata cikin Qur'anin ka ya Allah Allah ka dauka ga darajar shi da shi da dan sa Abdullahi da matar shi Ummu Abdul Barri ya Allah ka haske a cikin kabarin su Allah ka sanya ya zama musu rawdatul miradil janna ya Allah abubuwan da Malam Albani ya bari a baya na iyalai da ainihin karantawa da dalibai da manufofi na alheri Allah ka sanya su ci gaba da tabbata akan ainihin tsarin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makaranta Allah ka dauka ta fiye da yadda yake tsammani fiye da yadda ya tsara fiye da yadda ya mafarki ladan ayyukan shi na alheri Allah ka ci gaba da kai mishi su zuwa cikin kabarin shi har zuwa ran da za a hura kafu Allah ka tabbatar da daga dagamu akan bi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah wannan bangare namu na arewacin Najeriya wanda ke fuskantar matsaloli na tattali da tsaro da ainihin siyasa da addini Allah muna roƙonka Allah ka shige mana gaba Allah ka taimake mu akan abokan gaban mu Allah ka dauka mu akan waɗanda suke makiyan mu duk makishin da suke shirya mana Allah ka sani Allah ka rore shi har ila yau muna addu'a ta musamman ga malam ainihin Mamuda na kasuwa wanda ya rasu makon da ya wuce babban malami ne daga cikin malaman Ahlus Sunna na farko wanda a wancan shekarun baya duk wanda aka kora daga gidansa a zariyar nan saboda ya shiga izala to gidansa ake dawowa baban su malam ainihin Nasiru ya mutu Allah ya ji kan shi Allah ya sa ya huta akwai wani dan uwa ma malam Nuhu Jume wanda limami ne daga cikin malaman Ahlus Sunna a cikin garin Zaria daga cikin mutanen alkhairi shi ma ya mutu cikin wannan mako muna fata Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya samu mu cika da imani da sauran musulmai gaba daya ina fada wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum